sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa zamu gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
To a daren jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu akan shugaban ƙasa Donald Trump. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke zirga-zirga masu nisa a yankurin shawo kan yaduwar coronavirus. Haka kuma za a ce cewa sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankali da keta haƙƙin bil'adama a cewar da ƙira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi.
Tsakanin labaran kenan. Ana ƙara samun baraka da rarrabuwar kawuna tsakanin ɓangaren Abubakar Shekau da na ISWAP da ya kai ga su fidda raini. Kuma ya janyo wannan barakar?
Dama ita wannan harka ba a gina ta akan asasi mai kyau ba. Shi ma Shekau kaga ya kauce wa tsarin da asali shi Malam Muhammad Yusuf ya dora wannan tafiya a kai. Kuma shi ma Malam Muhammad Yusuf asasin da ya dora su a kai asasi ne na rashin girmama malamai.
A can karamar hukumar Igabi kuma al'ummomin wasu ƙauyuka ne suke hijira bisa dalilin cewa
muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kan sa ni mai wakiltar kirawa na tashi na bar garin nan saboda wannan masifa, amma shugabanci na fa in ce bai gaji haka ba. Da wannan dalilin na dawo don in za a dauke mu har da mu.
Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali, amma fa sai bayan mun ji halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A daren jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu akan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yin katsalandan ga binciken majalisar dokoki. ‘Yan majalisun da ke jagoranta wannan ƙara suna da kwanaki uku da za su bayyana ƙorafe-ƙorafensu kafin tawagar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa Donald Trump su karɓa. Jiya Laraba ‘yan jam’iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka suka zargi shugaban ƙasa Donald Trump da shirya zamba wajen matsawa Ukraine lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Kan dalili guda wanda shine yayi magudin samun nasara a zaben da za a yi wannan shekarar. Dan majalisar wakilai Adam Schiff ya fadawa ƴan majalisar dattawa su 100 waɗanda su ne za su yanke hukuncin shari'ar da ake ta tsige shugaban ƙasa cewa shugaban ƙasa ya nuna alamun yayi imani da cewa yafi ƙarfin doka. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shige da fice a birnin Wuhan a yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar. Sabuwar ƙwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum 17 tare da kwantar da sama da mutum 440. Gidan jaridar China Daily ya fitar da rahoton cewa daga karfe 10 na safe za a dakatar da dukkan hanyoyin sufuri ciki har da motocin bas da jiragen ƙasa da na ruwa. An buƙaci mazauna birnin da kar su fita daga birnin idan har ba su da wani dalilin yin hakan. Miliyoyin 'yan China dai na yin tafiye-tafiye a daidai wannan lokaci na shekara domin bikin sabuwar shekara. Asibitoci a birnin Wuhan sun bayar da rahoton samun ƙaruwar mutane da ke ɗauke da zazzabi a cewar kafofin labaran na China. Kwamitin ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO bai cimma matsaya ba a taron da ya gudanar jiya Laraba akan ko za a ayyana wannan annoba a matsayin annoba ta shafi duniya ko a'a. Kwamitin da zai sake zama da safe yau Alhamis a birnin Geneva. Karuwar yawan mayaka da mabiyansu da aka kama lokutan yakin daƙile kungiyar ISIS da aka sake su a Siriya. Wasu daga cikin suna fuskantar shari'a, wasu su kuma an ba su damar sauya rayuwarsu. A baya dai an tsare su a gidan yari ko kuma sansanonin da aka yi domin mutanen da yaƙi ya raba da gidajensu. Da yawa daga cikin mayakan da ɗaruruwan mutanen da ke alaƙa da su sun yi tafiya zuwa ƙasashensu tun shekarar ta gabata, a cewar jami'an Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayin da barin tsaffin mayakan da magoya bayansu su shiga cikin al'ummomin da ba su da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ya haifar da zaman ɗarɗare. Ya zuwa yanzu dai jami'an Amurka na cewa suna jin daɗin sakamakon da suke gani. Kusan mayakan ƙungiyar ISIS 4,000 na hannun dakarun SDF, yayin da yawan mutanen da ba mayaka ba kamar mata da ƙananan yara da ake tsare da su a sansanoni har yanzu yawansu ya kai dubbai.
Da Sarfilu da karanto labarai. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke da su, bari mu tabo batun tsaro a Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa an fafata tsakanin 'yan kungiyar Boko Haram na bangaren Abubakar Shekau da bangaren ISWAP. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoto.
Mayakan Boko Haram bangaren Abubakar Shekau sun afkawa sansanin ɗaya bangaren da ya balle daga gare su, wato ISWAP, da zumar kwato wasu mata 13 da ISWAP din suka dauke daga gunsu, wanda hakan ya jawo fafatawa mai zafi tsakanin bangarorin biyu. A baya dai mayakan ISWAP din ne suka fara kai farmaki a sansanin Boko Haram da ke biyayya ga Abubakar Shekau a bangaren jihar Difa a jamhuriyar Nijar, inda wannan mako kuma su ma 'yan bangaren na Shekau suka afkawa ISWAP din a wajajen ƙauyen Sunnawa a yankin Abadam kusa da kan iyakar Najeriya da Nijar. Kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa ya rawaito cewar wannan yaki ya yi sanadiyar halaka mayaka da dama daga bangarorin biyu, yayin kuma da yawa daga cikinsu suka samu raunuka. Tun dai lokacin da uwar kungiyar Boko Haram ta dare a shekara ta 2016, adawa ta tsananta tsakanin bangarorin.
Nim khawarija da batti kurushima anderu marhala allo ande asuru. Akida khawarije gonye namta ande.
Abu Musab Al-Barnawi kenan ke bayyana irin sakonin da ke tsakanin su da tsafin abokan tafiyar ta su. Inda yake bayani dalla-dalla akan irin wuce gona da iri da suka ce Abubakar Shekau na yi.
Wallahi akida khawarija ne. Akira shirodiyo ba. Abu Muhammad Al-Maqdisi.
Ita ma dai rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da wannan rikicin cikin gida na mayakan na Boko Haram. Domin a cikin wata sanarwa da jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojan Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu ya sanya wa hannu, ya ce dakarun Najeriya sun karya lagon kungiyoyin 'yan ta'adda wanda a halin yanzu suke ta yakar junansu ya su ya su. Masana irinsu Malam Ibrahim Muhammad Damaturu na jami'ar jihar Yobe ya ce dama tuni sun hango za iya samun irin wannan farraka.
Dama ita wannan harka ba a gina ta akan asasi mai kyau ba. Idan ka lura da asalinta, shi ma Shekau kaga ya kauce wa tsarin da asali shi Malam Muhammad Yusuf ya dora wannan tafiya a kai. Kuma shi ma Malam Muhammad Yusuf asasin da ya dora su a kai asasi ne na rashin girmama malamai da rashin girmama shugabanci da rashin saurarawa maganar shugabanni musamman ma na addini din. Kaga kusan kamar da'awar dama an gina ta akan wani nau'i na tsageranci da shishigi wa addinin musulunci. To dama irin wannan kuma idan ka gina mutane a kai saboda wata buƙatar ka, to wata ran dole abin zai juya ya dawo kanka. Shine abin da ya nemi juyawa da shi Malam Muhammad Yusuf tun yana da rai lokacin da aka yi hijirar ka nan ma. Sannan kuma daga baya shi ma Shekau da ya zo abin ya juya kansa. Jama'ar suka rabu biyu, Mammanu ya ɗauki wani ɓangare daban, kuma zai yiwu shi ne ma ya faru da shi kansa Mammanu ɗin, aka ce mabiyansa sun kashe shi, kuma yanzu kaga suna faɗa a tsakaninsu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu da halin da duniya ke ciki a labarai.
Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wa wayar shugaban kamfanin Amazon da jaridar Washington Post wato Jeff Bezos kutse a yunkurin sauya yadda gidan jaridar ke samar da labaran a ƙasar. Masu bincike sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon yariman Saudiya Muhammad bin Salman zuwa mutumin mai arziki. Ƙwararru a fannin na'urorin zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka yi nazarin wayar Bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da sakon hoton bidiyon akwai alamun wasu sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru a cewar rahoton. Haka kuma masana sun ce akwai bayanai masu yawan gaske da aka ɗauka daga wayar Bezos a watan da ya gabata. Jami'an tsaro a babban birnin Beirut sun harba wa masu zanga-zanga barkonon tsohuwa tare da watsa ruwan zafi a wajen majalisar jiya Laraba inda aka samar da sabuwar gwamnati. Masu zanga-zanga sun yi gangami a kusa da ginin majalisar domin nuna rashin jin daɗinsu ga sabuwar gwamnatin. Sun yi ta jifin 'yan sanda da duwatsu tare da yunkurin kawar da sabbin shingayen da aka kakkafa a wajen majalisar inda aka samar da gwamnatin Prime Minister Hassan Diab 'yan sa'o'i da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi ta kira da a sake sabon tsari a kuma samar da sabuwar gwamnati ta hanyar amfani da masana masu zaman kansu da za su samar da mafita ga rikicin tattalin arzikin Lebanon. Daga ƙarshe sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankalin da ke ta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wasu kuma mutane miliyan 17 an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi.
Da Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, al'ummomin karamar hukumar Igabi a Kaduna, arewa maso tsakiyar Najeriya sun koka da yadda masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka addabe su. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Al'ummomin garuruwan Kerawa, Gwada, Kaɗanya, Gobirawa, Rafin Iwa, Ɗinya da Sabon Birnin Dosa da sauran garuruwan da ke karamar hukumar Igabi sun ce wasu masu garkuwa da mutane sun karya musu tattalin arziki ta hanyar yawan sace mutane da nufin karɓan kuɗin fansar da suka ce yanzu kusan duk wanda ya noma an karɓe mai kuɗaɗen da ya tara a baya. Al'ummomin da ke ta faman hijira daga garuruwan su zuwa wasu garuruwa domin neman mafaka sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga ne kan keto garuruwansu akan babura domin sace mutane da kuma kashe wasu.
Sunana Ma'awiya Yusuf daga garin Gwada. Barayi dai sun samu gaba idan sun shigo wurin sama da su 100 sun kashe mana wasu kuma na asibiti majinyata. Barayin Kaɗanya, Gobirawa, Rafin Iwa, to gaskiya din mun shiga wani hali domin mutanenmu suna ta gudu suna barin garuruwa. Sannan da suka zo sun kashe mana mutum 3, a kwanakin baya sun kashe mana mutane sama da guda 5, wasu kuma majinyata yanzu haka suna asibiti.
Sunana Muhammad Abubakar daga Sabon Birnin Dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barayin nan sun shigo ko da yaushe muna cikin bata kashi da su, suna zuwa suna karkashe mu, gwamnati bata dauki matakin komai ba. Dan kamar cikin maganan garin Ɗinki a anguwar Rimi, cikin wadan dan mama anguwan Kanawa, Sabon Birnin Dosa, kamar Bina Gwada, wallahi muna cikin wani hali dan yanzu wallahi ba ma bacci. Suna kashe mu yanda ka san ana kashe kiyashi, wallahi ba sauki. Dan ko jiya sun shigo wajen nan sun kai mutum 100. Kudin da suka ansa wajen jama'a ya kai miliyan 150. Gonakin mu da kusan mun sayar da su yanzu haka. Ana mika masa kudin saboda kudin fansa.
Daya daga cikin kansulolin yankin Alhaji Daya Bukerawa ya ce 'yan bindigan ma yanzu sun gama karbe kudin al'ummar da ke yankin ƙauyuka sun fara tare manyan hanyoyi ne domin ganin sun sace mutane.
Muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kan sa ni ne wakiltar Kerawa na tashi na bar garin nan saboda wannan masifa, amma shugabanci na fa in ce bai gaji haka ba. Da wannan dalilin na dawo gida da ni ake fatarin don in za a dauke mu har da mu. Mutuwan nan dai guda ɗaya ne. Mai girma shugaban ƙasa, ina kira ga kausa murya ya san halin da ake ciki a mazaban mu na karamar hukumar Igabi, musamman mazaban Sabon Birni da Kerawa. Saboda ni ne sabin abinda na sani da hannuna wanda aka irga aka kai wa mutanen a cikin daji. An irga kuɗi sama da miliyan 160. Har su yi isa shekaran jiya, za ka ce ana yakin ƙasa da ƙasa ne. dan farawo sama da mutum 150 suka shigo garin Gwada suka bude wuta sai suka kashe mana mutum uku nan take aka kwashi wasu zuwa asibitin Shika aka kwashi wasu zuwa asibitin cikin jaji dauda na dauka ana kaiwa Zango mai asibitin Zango shi ma da ake kawo su suka dauke shi mutanen na ta barin garuruwan su mutanen sai su shigo da mashin 100 kowanne da bindiga a hannu yanzu jiya sun zo sun tsare ma kan kwanta an kwashi mutum sama da 50 ya za a yi kuma tuntun mazaban nan kirawa da sabon bindiga zo kan kwanta express wata nan za su dauki shugaban kasa ya fito ba security
gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce hawar hararen masu garkuwa da mutanen dai a wassasan jihar Kaduna na da nasaba da barkowar ƴan bindiga daga wasu jihohi makwabta Malam Samuel Aluwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida a jihar Kaduna
akwai jihohi kusan guda biyu wanda daga nan waɗannan mutanen suke tsallakowa su shigo nan jihar mu Kana kuma su shiga jihar Niger to a cikin ƴan kwanakin nan shar kwatar tsaro ta Najeriya gaba daya da kuma hukumar ƴan sanda da kuma ƴan sandan ciki da kuma hukumar sirri ta ƙasa da kuma gwamnatocin da jihohin nan wanda muke da wannan kalubalen muna nan muna ayyuka kuma ayyukan da muke yi muna samun nasarori to amma kamar yadda aka sani shi harka na tsaro ya zama wajibi al'umma su taimaka wa jami'an tsaro da gwamnati da muhimman bayanai wannan zai taimaka mana da kuma kai agaji na gaggawa da kuma yi wa waɗannan mutanen diran mikiya daga mabuyansu kamun su cutar da al'umma
a makon jiya ne dai ƴan bindiga suka tare fandisho dake kan hanyar Kaduna zuwa Zaria inda suka hallaka mutane shida sannan suka sace wasu da dama kamar da yadda aka ce sun ƙara dawowa a daren Talata inda suka ƙare tar wannan guri da aka yi ba ta kashi tsakanin su da ƴan sanda Isa Lolikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Allah ya kyauta a gaida Isa Lolikara Masararar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango baya ga haka a koda yaushe idan ana bukata za a iya sauraron mu akan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 da kimanin minti 17 ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka mai ba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Dama sun ce za su kashe mu akwai mai rashin lafiya a gidan mutum sai sun ce wai mun da mutum
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali idan kuna biye da mu makon da ya shige muka fara gabatar muku da ɗaya daga cikin misalan keta hakin kananan yara da kasashen duniya suka amince za su dauki matakin karewa inda a jihar Plateau aka kona waɗansu kananan yara bisa zargin maitanci Jennifer Yerima ita ce shugabar kungiyar ƴan jaridu mata reshen jihar Plateau ta kuma bayyana yadda suka samu wannan labari da kuma matakin da za su dauka
wannan abin ya zama abin tausayi sosai lokacin da mun ji maganan kunan yaran nan National Human Rights Commission sun kira ni sun ce ga abin da ya faru fa da waɗansu ƴaƴa guda biyu kuma suna asibiti so abin da muka yi da sauri shine mun ce to bari mu fitar da rubutu domin mu bayyana rashin yardan mu game da abin da ya faru da wannan yaran so mun fitar da rubutu and mun ce ba mu yarda da abin da ya faru ba wannan yaya ba su kai wanda za a ci zarafin su haka ba and idan mun yi shiru wannan abu ya ci gaba kenan a kungiyar mu na matan jarida muna mu taimaka ma waɗanda ba su da hali kuma mu bada murya ga waɗanda ana cin mutuncin su to mun ga kaman wannan yayi mana daidai domin yaya ne kanana ba su kai ko ina ba so mun ce ba za mu sai akan haka ba za mu hada hannu tare da kungiyar human rights domin mu yi wannan yaki wannan kauyen da aka yi wannan abun ba mu yadda da abin da ke faruwa wurin ba da sarakuna da manyan wannan wuri ya kamata su dauka mataki akan abin da ya faru bai daidai ba idan an ce yaro maye ne shi ya shigar da kanshi ba manya a cikin wannan abun kuma ba wani halin da za a magance shi sai kunan yara bai yi ba domin wannan ana dauka doka a cikin hannu bai daidai ba. So a kungiyar mu na matan jarida mun ce to zamu bada murya, shi yasa mun ce bari mu zo nan yau domin mu kawo soran yanwane su samu wannan labari, kowa yayi magana ya gani da idon shi domin mu san yanda zamu yi rubuce-rubuce a hanyoyi daban-daban domin mu nuna rashin yardan mu. Mun kuwa zamu tsaya tare da wayannan yaya sai mun tabbatar sun samu adalci, domin an ba su samu ba ya nuna cewa ba mu gama aikin mu ba.
Kin zo kin ga yaran nan, yayi kika ga yanayin yaran nan a lokacin da aka kone su?
Inda kin gan su a asibitin abin tausayi ne, ba za ka gane ko wane ne ba, fiskoki duka an nade da bandeji, ɗayan idon ɗayan ma baya magani sosai, amma yau mun gode ma Ubangiji domin sauki na samuwa. At least suna iya gani, an cire su bandeji a jikin su, amma har yanzu akwai tsoro a cikin wayannan yaya, domin ina ga idan kin ga karaman tana ta kuka ne, ta ga jama'a tana so ko abinda an mata ne ana so a yi mata, kuma kin gane ba so soro na cikin wayannan yayan. So muna bukata mu kange su, muna bukata mu taimake su. Na yi magana da shugaban yan tsaro PPRO kenan, ya ce mini suna kan kokari a cikin wannan kauye, sun hada hannu da yan banga da sauransu domin wayanda sun yi wannan abun a kama su, domin ba su riya sun kama su ba tukuna. So mu ma za mu ci gaba da magana domin a kama su, domin mu gan abin da hukuma za ta iya ta yi da su, domin sun doka hukunci a hannu da yawa. So da in an kama su zai mana daidai, kuma kungiyar matan jarida na Plateau za mu tsaya da wayannan yaya, za mu hada hannu tare da Human Rights Commission mu ga cewa wannan abun yayan nan sun samu adalci. And kamar yadda dazu nake muna magana da ita shugaban, tace ya kamata a je cikin wayannan kauyukan domin a wayar da kan mutane, wannan ba rayuwa bane. So nan ba da dadewa ba za mu hada hannu tare da su domin mu shiga kauyuka domin mu gaya musu ba hali bane wannan, ba yanayin zama kenan ba, muna karama kanmu damuwa ne, kuma akwai inda za mu magance wani da mu yi, ba dole sai mu doka doka a hannunmu ba.
To kin yi magana cewa kun yi magana da jami'an tsaro, amma kun iya samun zuwa kila ko iyayen yaran ko kuma sauran masu ruwa da tsaki kamar sarakuna kamar yadda kika yi bayani, domin a same su su fara daukan mataki tun daga kauyen, tun daga inda waɗannan abubuwan ke faruwa?
To kamar baban ɗayan, in fact abin da na fara tambaya kenan, an ce shi ne ma ya hada ya yadda a kona yarinyan nan, domin shi ya yadda yarinyan shi mai ya ne, maman kuma ta riga ta mutu da bayan da ta haifi wannan yarinya. Zuwa cikin kauye ya zama na da tsoro, domin an ce mana yan tsaro sun je an janwo wurge su da duwatsu. To namu yan jarida bamu da bindiga a hannu, sai dai bairo ba za ka kama hanyar shiga wannan wurin ba, shi yasa mun ce ba za mu je haka ba, bari a fitar mana da su mu ji daga gare su iyayen da mutanen da za su ba mu labarin wani abin da kyau. Dan kamar yadda na faɗa, za mu yi kokari mu shiga cikin kauye, kamar mu samu sarakuna, mu samu masu fada'aji, mu gaya musu cewa ba mu yarda da abin da ya faru nan ba, bai yi ba, kuma mu nuna musu cewa idan mun sake jin wannan abun mu ba za mu rufe idanunmu ba, za mu kawo hukuma su kwashe su ko a kauyen waɗanda sun yi wannan abun a fitar mana da su, domin mun gane ma ana boye-boye har yanzu, wanda kun san sun yi abin da ba daidai ba ku fitar da su, in ba haka ba za su batar da jama'a gabaki daya. So za mu je, ba mu riga mun je ba, amma za mu je domin mu je mu wayar da kai akan wannan abun. Mun yi haka ina ga zai taimaka ba wannan community kadai ba, wayansu kauyuka
da mu. Dama maganar ma da nake so in yi banda wannan a ce shen wanda wannan abun ya faru, akwai kauyuka da yawa wadanda ana samu kila ba a jin labarin abin da yake faruwa. Kina ga kaman me ya kamata a yi domin a kauda wannan, wato zan ce kaman jahilci ne ko kuma abin da ya riga tun ya kamata an wuce wannan matsayi, amma har yanzu a kama mutum ba a tabbatar da abin da yake ciki ba, sai a mishi hukunci da bai dace ba.
Wannan jahilci ne. Banda shen community wanda an yi wannan abun, na tabbata akwai wasu kauyuka daban-daban da ana wannan ababe, kuma ana shiru da shi, kuma an samu yadda a cikin jama'a, watakila cewa yanda za mu magance mayu kenan, kuko yanda za mu magance wasu abubuwa kenan. Da yake mu mun gane yanzu, mun sani cewa mutane da yawa suna shiru akan wayansu abubuwan da baya da kyau kamar haka, dole ne mu tashi domin mu je mu waye musu da kai. Idan abu na tafiya cikin community ku haka, ku bari, domin wannan zamanin dada ne ake wannan abun, kuna zamanin wayewa, kuma ba za mu nemi hanyar da zai magance, ba za ka kai yaro ma wurin addu'a mishi addu'a ba, ba za ka kai ma masu bincikewa su duba maka ba, sai ka ce wai za ka kone yaro, baka ma san wanda kana kone shi nan kila shine sanadiyar taimakon ka nan gaba ba. So in mun yi haka bai taimaka ba. So mu yi abin da zai taimaka ma al'umma domin a yi zaman lafiya. Matan jarida na Plateau ba za mu yi bacci ba, za mu yi kokari domin mu make sure mu ga cewa mun waye da kan jama'a, domin wayannan abubuwan sun ragu ma, ba mu so mu ji wani labari kuma ba.
Shirin domin iyali ya kuma zanta da Madam Katsalam Tashio, lauya da ke bin diddigin wannan batu, wadda ta yi ƙarin haske kan abin da hukuma ta sani dangane da batun da kuma matakan da aka fara ɗauka.
Maganan da ya zo Human Rights Commission akan yara guda biyu, wani shekarun shi 11 years da wata shekarunta ta kusan cika biyar, an kone su a ƙauyensu cewa wai su mayu ne. Maman bata san da haka ba. Baban ya zo ya ɗauke ya kai su wani daki, wani anguwa, sai an jan kone su. An diba petrol daga cikin mashin, an zuba jikinsu, an keta ashana. Yaran sun yi ta ihu suna kuka. Sai an kira maman da gudu ta sagan yaronta yana konewa, ta tambaya waye wannan, ba wanda ya bada ansa. Ta ɗauki yaranta da sassafe sai ta kai su Plateau Hospital. The following day, the safe ranar Monday, younger sister maman sai ta kawo mata din zuwa Human Rights Commission. Ta zo ta reporting complaint din. Ta ce ga abun da yake faruwa, yaran nan suna asibiti. So based on that, Human Rights Commission sun je sun conduct an investigation. So da muka gama ji sai mun je police station a Angulu Jos. Mun je mun yi magana da DPO, commission sun ji cewa police sun je kauye din amma an jan kore su da dusuna. Sun ki wai kara arresting kowa a cikin wannan kauye din. So police din suka koma don ba su yi yawa ba. DPO ya ce suna kan surveillance a kauye din don a samu a kama mutanen nan da suka kone yaran nan. Inda commission sun siya kenan. Muna kan monitoring matter din.
Okay. To amma yanzu wani mataki za ku dauka daga kan wannan wato binciken da kuka yi?
Matakin da commission za su dauka shine zamu ensuring cewa mutanen nan da suka kone yaran nan za a arresting din su. Kuma an arresting nasu za a kai su straight zuwa police station. After that, they will be charged to court. Za a charging din su zuwa court.
To amma a wani lokaci sai a ga kaman shari'a maita yana da sarkakiya, kina lawyer. Yaya za a tantance ko kuma taya ake gane cewa wato yaro maye ne ko kuma mutum maye?
In mutum ya ce kai maye ne, yana nan da wuya ka iya ka proving cewa mutumin din maye ne. So it means that mutanen yan kauye din did not have any right whatsoever. Ko ne yaran nan su ce wai su mayu ne? So abun da zai sa kotu su ruling against them kenan, because kananan yaran in ba za su iya magana ma kansu ba, law zai magana musu.
Amma a baya kila kun samu irin wannan kesu, wani hukunci ake yi ma waɗanda sun yi irin wannan mataki?
Za kai su prison.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa mun bi diddigin wani lamari a jihar Kaduna, inda wani magidanci ya bata ƴaƴan cikinsa ƴan shekaru 7 da kuma 3. Rashin ƙarfi kuma ke neman ya sa a shashantar da ƙarar da mahaifiyar yaran nan ta shigar. Kafin nan, a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
Madalla, a gaida Grace Alheri Abdu, da wannan muka kawo gaba na ƙarshe ga labarai a takaice.
To a takaice, a daren jiya Laraba, ƴan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara suka bayyana ƙorafe-ƙorafensu kan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa ta tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba, da kuma yin katsalandan ga cikin majalisar dokoki. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shiga da fice a birnin Wuhan, a yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar. Sabo kwaya cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum 17 tare da kwantar da sama da mutum 440. Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wa wayar shugaban kamfanin Amazon kuma mai kamfanin jaridar Washington Post Jeff Bezos kutse a yunkurin sauya yadda gidan jarida ke samar da labaransa a ƙasar. Masu bincike sun bayyana a wannan rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon yariman Saudiya Mohammed bin Salman zuwa mutumin mai arziki. Kwararru a fannin na'urorin zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka yi nazarin wayar Bezos a shekarar 2019, sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da saƙon hoton bidiyon akwai alamun sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru, a cewar rahoton. sama da mutane miliyan 41 a fadin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin kasashen saboda tashin hankali da keta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wasu kuma mutane miliyan 17 an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na safiyar yau Alhamis, amma da yardar Allah nan da sa'a 1:30 za mu dawo da shirinmu na hantsi da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7:30 agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Shubahiro Diodone da ya hada kuma ya bada umarni, sai injiniyan mu Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, sai mun shigo da shirin hantsi insha Allah.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.